أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون. أشي غبا دا نونا كدي تكر أبنجي دا كمسوكا أكان أينهن أبو بوا دا سكي نونا واتو حداكا دا أبنجي shine yanzu kuma aka shigo wani babi wa ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahu wato wata kungiya ce ta addini irin na majusawa da ake kiran su zanadiqa su akwai shugaban su da ake kiran sa Zaradasht to shi dinnan yayi da'awar cewa ana sauko masa da wahayi a littafin da ake kiran sa Zand shine sunan littafi to daga nan wanda ake masa nasaba da wannan kungiya to shi za a kira shi Zandi to idan suka yi yawa kuma sai a kira su zanadiqa eh alarabci saboda haka idan ka ji mutum an ce masa wani zindiki ne to an danganta shi ne da wannan kungiyar ta zandi eh ta shi wannan zaradashi to su a wadda yake littafin da ake saukar masa wai su allolin ba masu yawa bane ba masu kan wai allolin bini allolin bini daga dai shi ubangiji babba sai kuma iblis ubangiji yana hade da iblis wato shi ubangiji shine yayi duniya yayi sama yayi kasa yayi halicci ainihin dabbobi didda suke da fa'ida da abubuwa na alkhairi duka shi wannan ubangiji shi yayi su amma da dabbobi dangin su irin macizai irin su kunamu irin su kuraye irin su zakuna da kirkeci da su damisu to wannan wai duka halittar shaydan ne shine iblis saboda haka wai idan an zo to shikenan iblis duk abin da zai cutar da mutum to a bangaren iblis ne duk abin da zai bada alkhairi kuma to daga Allah to saboda haka kullum wai sai an shiga tsakani tsakanin ubangijin alkhairi da ubangijin sharri shine iblis to saboda haka su kuma wannan ita ce kungiyar su wato an yi ta a bayan annabi Isa domin an sami shekara ɗai tsakanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa shekara 500 saboda haka abubuwa da yawa sun faru irin wannan laraba kuma suna kiran wannan kungiyar as-sanawiyya ma'ana masu biyin ta Allah as-sanawiyya to saboda haka su dinnan waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqah ina ganin da aka dan koro labarin ai za ku fahimci yanda abun yau wato waja'alu lillahi shuraka aljinna, to su mutanen zanadiqa din waja'alu suka sanya wa lillahi ga Allah shuraka'a, abokan tarayya suka ce ubangiji yana tare da iblis wato na aljin. Saboda haka waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun, yace su wa'annan zanadiqa din waja'alu sai suka sanya bainahu tsakanin ubangiji yawa waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, sai suka sanya ainihin nasaba ta ainihin halitta tsakanin Allah da ainihin shi iblis. To saboda haka kuma sallallahu alaihi wasallama a gaya maka ai ko shi iblis din ai cewa yayi anzirni ila yawmi yub'athuna, shi iblis din kansa a cikin arabu haka aka ce ba, shi ya ce ubangiji ya saurara masa har zuwa ranar da za a tada ainihin kiyama kowa da kowa. A shikenan iblis an san matsayinsa, shi ma ya san matsayinsa. Saboda haka walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharuna, wato shi ainihin iblis din da shaydanun da suke tare da su sun san cewa lalle su ma ranar gobe za a tashe su. Saboda haka kenan idan an zo an yi wa ubangiji wannan, to shikenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka cewa wannan ba komai bane, ba zai nuna cewa ubangiji yayi tarayya da wani a cikin halitta. Saboda haka shi ubangijin nan baya ga haka wa kharaqu lahu banina wa banati bi ghairi ilm, wa kharaqu sai suka kakkago ubangiji banina ya'ya, wato suka ce Isa dan Allah. Yawa yanzu muna tafiya akan wato abin nan Allah uba da Allah menene, yawa da Allah da
Allah sakaiken ruhi,
yawa to da sauran su, to wannan shi ake kira Holy Trinity. To saboda haka wannan wato su suka sanya wai shi Isa dan Allah, sannan haka ma suka ce Uzairu shi ma dan Allah. To saboda haka a cikin ainihin suratul Baqara suke maganan cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. To saboda haka wato suka ce kuma lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, wato ai mu in mun koyi shiga wuta ma sai dai gurgudan kwana 40 da Musa ya tafi miƙati aka yi bautan dan maraƙin nan, iya abinda zai same mu kenan na wuta. Saboda haka banda wannan ba mu da wani laifi a wajen ubangiji, saboda mu ƴaƴansa. Saboda haka shi Uzairu abinda yasa suke ce da shi dan Allah, wato an shafe tsawon zamani wato at-taura ya bata, wato ba muhaddatan at-taura babu ita a rubuce, aka tafi shekaru aka zo ana ta bautan abubuwa daban-daban, ana kare-kare a cikin addinin da annabi Musa daban-daban. To shikenan har sai da Uzairu yazo, da Uzairu yazo shi kuma wani bawan Allah ne da Allah ya bashi iko, wato ya kasance shi kuma yana sane da at-taura a kansa gaba daya. To shikenan akwai wata tsohuwa da ta rayu ita kuma shekaru 100 da wani abu ko fiye da haka ta tsufa. Uzairu ya dawo ya sake kawo musu at-taura, littafin da ya bata shekaru. To sai wasu suna cewa Uzairun nan ya kawo littafin nan in ba dan Allah ba ba wanda zai kawo littafin nan a yanda Uzairu ya kawo shi to sai wannan tsohuwar tace to ita akwai littafin at-taura da aka bisne a wani wuri ita ta san wurin aje a tono wannan in aka sami kofin aka fito da shi sai a kwatanta shi da ainihin at-tauran da shi Uzairu ya zo da shi to idan aka kwatanta an ga yayi daidai to lallai an tabbatar Uzairun nan to fa kuma dan Allah yau sai ku aka dauko aka tono at-tauran da aka tono aka sami wato yanda Uzairu ya bada ainihin at-tauran nan wannan kufin da aka bisne shekara da shekaru din wannan shi ma daidai ne kalma da kalma aka ce to wannan in ba dan Allah ba ba mai yiwuwa saboda haka sai suka dauki Uzairu shi dan Allah ne saboda wannan saboda haka wa kharaqu lahu banina wannan sune ainihin ƴaƴa wato annabi Isa da ainihin Uzairu wa banatin kuma ainihin ƴaƴa mata suka ce al mala'ikatu banatullahi suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to sai ake ce da su alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim saboda haka za su ce wato Allah yana da ƴaƴa mala'iku su ne ƴaƴansa mata to kenan ku kafirai alakumuz zakaru wato ku za ku danganta wa kanku ƴaƴa maza walahul unsashi kuma ku danganta masa ƴaƴa mata to lalle tilka idan qismatun dhiza lalle wannan ya zama rabo wanda yake karkatacce eh shi mahalici yana da ƴaƴa mata su kuma suna da ƴaƴa maza saboda dama shi balarabe a dabi'a sa baya son ƴa mace eh shi yasa a lokacin jahiliya suke kashi ƴaƴan su mata al'ada ce duk wanda ya abin nan ya haifi ƴa mace to shikenan in am abin nan bashi wato wa idza bushira ahaduhu yawwa yawwa zalla wajhuhu muswadda yawwa idan aka bashi labarin cewa an haifi ƴa mace a gidansa to shikenan to sai yi ni ko ya kwana yana bakin ciki da wannan to kafin ƴar ta girma kuma zai yi yanda zai yi ya halaka ta saboda haka kenan yanzu su suka ce su sun zabi maza amma shi ubangiji ƴaƴansa mata ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa ana bashi raddi akan irin wa'annan wato in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum wa'annan sunaye ne kawai da kuka kago ku da ainihin iyayenku ma anzalallahu biha min sultani ba wata hujja da aka sauko akan wannan aka ce ubangiji wato yana da ainihin mala'iku a matsayin ƴaƴa mata to saboda haka in yattabi'una illa dhann wa ma tahawa al-anfus ba abinda suke bi sai ainihin zato da abinda rai yake so saboda haka amma ka gaya musu walaqad ja'ahum min rabbihimul huda wato shiriya ta zo musu daga ainihin wajen ubangijinsu saboda haka wato innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyata al unsa wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a saboda haka wato innal ladhina la yu'minuna bil akhirati wa anda basi imani da ranar lahira ba la yusammuna al mala'ikata suna ainihin ambatan mala'iku tasmiyata al unsa wato ainihin wato kira wato irin na ainihin mata ana cewa su mala'iku banatullahi saboda haka su kuma ba su da wata hujja ba su da wannan ilimin ba su san yanda aka yi ba ba su san yanda aka yi aka halicci mala'iku ba ba su san sanda aka halicci mala'iku ba ba su shaida ainihin yanda halittar take ba in ya tabi'una illa zan ba abinda suke bi illa zanna sai zato wa inna zanna la yughni min alhaqi shay'a saboda haka aka ce da manzon Allah fa a'ridu amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya yace manzon Allah ka kauda kanka daga barin wato wanda yake wato mai da lissafin su duka a lissafin duniyance saboda haka duk wanda ya bijirewa ainihin littafin alqur'ani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai daga barin sa saboda haka sune aka ce wa kharaqu lillahi banina wa banatin bighairi ilmi wato suka kagawa Allah ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ba tare da ainihin ilimin wannan ba subhanahu wa ta'ala amma yasifu wato subhanahu sarki ya tabbatar masa wa ta'ala kuma ya daukaka amma yasifuna abinda suke sifantawa Allah cewa yana da ƴaƴa maza wato irin su Uzairu da Isa yana da ƴaƴa mata kuma sauran mala'iku saboda haka ubangiji ya tsarkaka daga barin wannan ta
badi'u samawati wal ardh أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم شيء بنجي بديع السماوات والأرض وتبديع وندئك فارو حلتا ba tare da samfuri ba mun fahimta shine badi'u yanzu wata kila wanda yayi wannan wata kila a wani kamfani ne yaga samfurin irin wannan to shi ma sai ya saci ilimin wannan abun shi ma sai yayi wannan mun fahimta saboda haka shi ubangiji badi'u ne mai halitta ba tare da akwai samfurin da ya gabata ba saboda haka ba za a ce ubangiji da zai halicci sammai da kasai akwai samfurin da ya samu na halittan sammai da kasai su ya kwaikwaya to shikenan sai yayi sammai da kasai babu wannan a halittar ubangiji domin su wannan alayin kun fa yakunu ne su halittar sammai da kasai alayin kun fa yakunu suke saboda haka ba a kwaikwaye su ta wani abu ba haka ubangiji da ikonsa da kudurarsa da iradarsa ya samar da su ta ainihin kun fa yakunu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu idan kharaqu lahu banina wa banatin anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya za a ce ubangiji yana da da alhali kuma ba shi da mace tunda an sani dai wato koda wato an taba haihuwan wanda ba shi da uba yana da uwa da wanda yake da wacce take da uba ba ta da uwa amma a duk da haka a tsarin da aka dora duniya akai in kaga mutun ya haifi da in banda su biyu annabi adamu da aka yi shi babu abin nan bashi da uba bashi da uwa to sai aka yi hawwa'u ita kuma tana da uba ba ta da uwa sai aka yi isa shi kuma yana da uwa bashi da uba to in banda wa'annan duk tsari na rayuwa to ubangiji yayi shi ne sai an sami mace wacce take da miji sannan ake samun da idan ma matar tana da mijin a shari'a ba aure aka daura ba in an sami dan me ake kiransa da yawwa to kaga a shari'a shi ma yana da sunan sa ko to saboda haka wato anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya za ai a ce ubangiji yana da da ba tare da yana da mace ba saboda haka ubangiji shi wa khalaqa kulla shay ubangiji ya halicci komai ne kuma huwa bi kulli shay'in alim shi kuma masani ne ga dukkanin komai wa annan wannan ayar ta tara abubuwa guda hudu shi dai na farko ubangiji badi'us samawati wal ardi kaji daya to shine aka ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba kaji biyu sannan sai aka ce maka wa khalaqa kulla shay'in
na'am
kaga uku sai aka ce maka huwa bi kulli shay'in kuma alim wa annan abubuwa guda hudu ubangiji shi ya tara wato wannan saboda haka korarren lissafi ne a dangantawa ainihin ubangiji wato da samuwar da a gare shi alhali kuma babu samuwar mata ta tare da shi ta
zalikum allahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فلا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله wannan da ake siffantawa tunda muka dauko bayanin nan to fa in ka fahimci duk maganganun gumaka da aka dauko dai dai ku da da masu yawa da wane ne har aka zo kan kungiyar sanawiya din nan ake ta sifanta ubangiji kowa ya gane ubangiji yanda yake to zalikumullah wannan fa shine ubangiji fa wato la ilaha illa huwa ba wani sarki abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma shi din nan khaliqu kulli shay'in shine mahaliccin komai aka ce to wannan ubangijin fa abudu wato ku bauta masa wato domin shine ya cancanci ayi masa ibada domin ya riga ya gaya maka cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci ainihin mutane da aljamba sai domin su bauta mini saboda haka wato ubangiji yace bai nemi arziki daga kowa ba kuma bai nemi a ciyar da shi ba saboda haka kowa ya hadan halicce shi daga babu ba wanda zai zo ya ce ai lokacin da ubangiji ya halicce ni ai iyaye na sun kai deposit an kai deposit an biya to shikenan kuma dama aka ce in an gama haihuwan kuma shikenan sai a cika ta kudi akwai wanda akai haka a haihuwarsa yawa ba wanda aka kawo deposit a wajen ubangiji domin halittarsa saboda haka ubangiji ne ya halicce ka a hakikanin gaskiya kuma baka ma sani ba baka san kuma yanda aka yi ba saboda haka baka san nawa zaka rayu ba baka san sanda zaka mutu ba to wannan kadai ya isa mutum wato ya maido da hankalinsa a jikinsa ya fahimci cewa lalle fa ya kamata ya san yana da mahalicci kuma ya rusuna wato ya bi Allah ya bi dokokin Allah ya bi manzon Allah saboda haka da kaga wannan kwanaki ai mun yi magana akan shi abinda aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar sirriqayin la'akari da shi wato sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim wato za mu nuna musu ayoyinmu wato a sassan duniya daban-daban wa fi anfusihim da kuma a kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahul haqq har ta tabbata a gare su cewa ubangijin nan shine gaskiya shine alhaq to saboda haka la ilaha illa huwa wato fa'abu khaliqu kulli shay'in fa'budu to shi ubangijin nan wa huwa ala kulli shay'in wakil wato shi ubangiji wato majibinci ne akan komai da za a yi ubangiji wato shine yake a tsakani saboda haka Allah yake magana cewa wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, wato ubangiji yana raba wato ku kuma yana tsayawa tsakanin mutum da zuciyarsa. Yanzu kai zuciyarka tana nan tana yin aikin ta, amma kai din kanka ba za ka san, ba za ka tantance da menene ya kamata zuciyarka za ta yi ba. Ba wanda zai ce maka shi ya san schedule din zuciyarsa, sai dai kawai yanda ubangiji ya yi programming din zuciyar za ta yi tabi a nan. In Allah ya sa kana biye kana bibiya harkar addininka, to zuciyarka tana bibiyawa wajejen alkhairi. Idan kuma ba kana bibiya addininka ba, to zuciyarka tana bibiya wurare wanda yake ba na alkhairi ba da sauransu. Amma ba za ka ce yanzu haka inda muke nan babu wanda zai ce to tunanina kuma gobe in Allah ya sa muka tashi da safe akan abu kaza ne. Ana makana to nasa da yake kai alaraman kai ka san tunaninka na gobe, to babu wanda ya san tunaninsa na gobe. Saboda haka kowa ubangiji shi yake gudanar da abun yanda ubangijin shi yake da wakilcin yanda abun yake faruwa, ba kai mai abun ba, shi yake da wakilcin yanda aikin yake tafiya. Kamar misali yanzu kai muna nan sai ka dauki lawyer, to shikenan ya riga ya shirya case din sa yanda zai gabatar a gaban kotu. Kai kana zaune da Allah ka san duk abin da lawyer zai faɗa, baka sani ba, amma kai dai abin da kake so shi dai lawyer dai ya baka kariya. Amma da me zai hado kariyar ta samu, wannan shi lawyer shi ya sani, ko ba haka ba? To yanda kuma haka nan ma shi ubangiji abin da muke yi din shi ne wakilinmu. Saboda haka abinda zai gudanar ya zartar tattare da mu, ubangijin shi ya sani, shi ya san details din cikakken bayani. Amma kai kam mai bi ne. Mun fahimci yanda case din yake? Yawwa. To saboda haka ubangiji wato shi wakili ne akan komai da za a yi na halittunsa, halittun nan su zama manya ko su zama ƙanana, ubangiji shine ainihin wakili a kansu. Saboda haka kana gani inda ba dan ubangiji wakili ne akan komai ba, zaka zo ka gani fa sauro zai zo ya hau kan mutum, zai zo ya hau kan mutum. Amma kana daga hannunka zaka kai masa duka, tuntuni sako ya iso masa cewa fa ya gudu. To in ba ubangiji ne wakilinsa a wajen ba, to da sai a bari har sai ka buge shi. Yawwa, kana dagawa shikenan, kawai sako ya iso shi, kawai shikenan sai yayi gaba. Kana kawo hannunka ko sai ka makawa jikinka. Yawwa, ka bugi kanka, sauro ya gudu, tuntuni an bashi labari, ubangiji mai tsaya masa ya bashi labari, tuntuni ya bar wajen. To ya ka gani? To saboda haka ubangiji din wakilin shi wakili ne wato mai tsayawa, mai jibintar kowace halitta, wato abin da yake faruwa da yanda al'amura suke tafiya. Mun fahimci wannan? To bismillah.
La tadrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa al-latiful khabir.
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. شي ubangiji da muke magana akan sa din nan da aka ce maka zalikumullahu, to shi ubangiji din la tudrikuhul absar, wato maganatai ko idan duna, wato la tudrikuhu ba za su riske shi ba. To anan malamai masu tafsiri an yi bayanai da yawa akan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. To shi ainihin aka ce idan duna ba sa riskar Ubangiji, to muna so ne mu bambanta tsakanin riska da kuma gani. Riskar abu daban, ganin abu daban. Wato riskar abu, wato wannan abun in ganshi, in jujjuya shi, in yi haka, ciki ma na san abin da yake ciki da irin wayoyin da suke ciki, to wannan shine idraki, ma'ana na san komai daga ciki. Amma in maganan ganin sakanto ni na ganshi, ina kai ma ka ganshi, eh zaka ce ka riski komai da yake tattare da wannan, baka riski komai ba. Saboda haka gani da ido shi wannan daban ne da ainihin riskar abu. Saboda haka ne ake maganan cewa shi Ubangiji ido, ƙwayar ido ba za ta riski Ubangiji ba. To saboda haka ake ta maganan cewa annabi ya ga Allah ne ko bai ga Allah ba, tunda an ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. To shikenan, wato akwai hadisin da aka tambaye, akwai tambayan da aka yi wa Aisha radiyallahu anha, aka ce wato ana tambaya ne game da shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa. To shikenan sai Aisha ta ce, yace abu guda uku duk wanda yace manzon Allah sun faru da shi, to yayi wa Allah ƙarya, yayi wa manzon Allah ƙarya. Yace idan mutum ya ce manzon Allah ya ga Allah, to bai faɗa daidai ba, wato wai wa'annan ayoyi wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra a cikin najm, to wannan fa da kuma wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, wanda yazo a cikin kubirat, to duka fa wannan Aisha tace fa Jibrilu ne annabi ya gani. Shi kam a labarin da shi manzon Allah ya bada, Jibrilu ne ya gani, ko kuma shi ma ganin da ya yi masa sau biyu tak ya ganshi, a sifarsa ta Jibrilu. Domin a ganin farko da ya ga Jibrilu, da ya ware fukafukinsa, sai suka rufe duniya gabas da yamma. To ina saura? Saboda haka manzo Allah bai so kuma ma a ce Jibrilu ya sake ware fukafukinsa ba, ka san lissafi ne mai ban tsoro. Yawa, yadda Allah ko nan ya lamburuza kaga an rufe ta yaya, yanzu an daga wani ya zura a guje shi zai dawo. Saboda ya tsorata kuma ya furgita. To saboda haka Aisha ta ce manzon Allah abin da ya gaya mata Jibrilu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ba Allah ba. To sai wannan na ɗaya kenan. Sai yace kuma duk wanda yace manzon Allah bai gama ida sako ba ya bar gidan duniya, to ya faɗi ba daidai ba, ma'ana ya faɗi ƙarya. Saboda haka Aisha sai ta ja ayan nan ta ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al ma ballaghta risalata, wato Ubangiji ya yi masa umarni ya isar da duk abinda Allah ya aiko shi da shi daga wajen Ubangijinsa, in bai yi haka ba bai isar ba. Saboda haka manzon Allah ya ce bai bar gidan duniya ba sai da ya isar da sakonni duk da Allah ya aiko shi ya isar wa jama'a. To sannan kuma wato Aisha ta ce duk wanda ya ce manzon Allah ya ce shi ya san gaibi, to shi kenan ya ce ya yi wa manzon Allah ƙarya, domin Allah ya gaya wa manzonsa la ya'lamu ma fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, abinda yake sammai da ƙasai duka ba wanda ya san gaibi sai Allah. amma kwanaki ai mun jiranta maganan gaibi din ko to ainihin gaibi na Allah shi ba wanda ya san shi sai Allah yace abu uku sune duk wanda ya fade su akan manzon Allah ya fada ba daidai ba to saboda haka wato amma an ce ranar gobe yauma izin rawul mu'minun yauma izin rawul mu'minun to a ranar gobe Allah ya ce mumunai za su ga aibihin ubangijinsu amma gani wanda ya dace da zatinsa gani wanda ya dace da zatinsa shi ubangiji ba wai yanda zan ganka abin nan in san iya girmanka in san tsayinka in san kibanka in san ramarka wato wai irin wannan ba a'a gani dai wanda ya cancanci zatin Allah saboda haka wato an ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira wato ainihin fuskoki a ranar gobe nadiratun wato masu cike wato da ainihin annashuwa da ainihin farin ciki wato nazira masu kallo kuma ila rabbiha izuwa ga ainihin ubangijin su kenan kaga wato ubangiji za a ganshi amma a lahira amma irin gani wanda ya dace da zatin Allah to saboda haka wannan a bangaren wato Aisha Imam Malik abinda aka ce ya ruwaito akan wannan akan wannan aya yace abinda za ba za a ga ainihin ubangiji da wannan ido ba saboda wannan idon shi takaitacce ne ma'ana halittacce ne shi wato mai karewa ne shi zatin Allah shi kuma wanzajje ne saboda haka ba za a wato abu karare ba zai ga wanzajje ba saboda haka idon mutum ba zai iya ganin zatin Allah ba to saboda haka wato Imam Malik wato matsayarsa kenan illa iyaka yace amma yana matsayin cewa ranar gobe za a iya ganin Allah wato a bangaren mu'minai saboda haka wato amma su kafirai ba za su iya ganin sa ba sai dai su kira ainihin wato ya maliku liyaghdi alaina rabbuka da saboda su ba za su ga Allah ba saboda haka sai su ce maliku wanda yake lura da wuta yace ka tambayi ubangijinka mana wato yayi mana hukunci a tambaya ko yaya maganan zaman su sai a ce da su innakum makisuna ko za ku tabbata a gidan jahannaman nan ne babu maganan sassauci ba maganan canji ba lokaci to saboda haka kaga wannan kenan to sai a wani zama da Ibnu Abbas yayi da wato Ubay bin Ka'ab yace ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya keɓance shi da ganin Allah kamar yanda Allah ya keɓanci annabi Musa da yin magana da Allah kamar kuma yanda Allah ya keɓanci annabi Ibrahima da kasancewansa badaɗin Allah saboda haka kowanne cikin ukun nan da abin da aka bashi saboda haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya ga Allah ba abu ne wanda ya koru ba saboda mun yi bambanci tsakanin wato ru'yatu da idraku to shi Ibnu Abbas yana magana akan cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji da basirar zuciyarsa domin saboda ba a ganin sa da kwaya ido saboda haka Larabawa suka bambanta basar da basira. Basira nurun yustafsaru bihi fil qalbi. Ita basira haske ne wanda ake gani da shi amma a zuciya. Wato albasaru shi kuma nurun yusiru bihi bil ayn, shi kuma haske ne wanda ake gani da shi amma da kwayar ido. Kaga akwai bambanci. To saboda haka anan maganan al-absaru din nan jam'u basiratin ne ko jam'u basari? Mun bayyana magana eh wannan tambayar muka iso kanta. Jam'u basiratin ne ko jam'u basarin ne? Saboda haka su Ibn Abbas suna cewa wannan afsar din wato ainihin jam'u basiratin ne. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa ya kai ya ga wato ubangijinsa, musamman ma wato da aka ce fa kana dunuwan qaba kausaini au adna a cikin ishiriniya, wato kusacin sa da ubangiji qaba kausaini, wato kamar tsakanin tsirkiya da baka, wato tsakanin sa da ubangiji au adna, ko kuma ma yafi haka kusaci. To saboda haka anan to wa zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga shi Allah ba a irin nasa gani? Ba fa irin ganinka da ni ba. Dan mutane su fahimci magana. Idan aka ce manzo Allah ya ga ubangiji, ba fa irin yanda kai zaka gani ko ni in ganka ba. To yanzu idan misali shugaban kasa yayi wani speech a Abuja, sai aka sako a NTA, sai aka sako a NTA, shikenan sai aka watsa ga Buhari yana magana, dala me zaka ce? Kaga shugaban kasa yana magana, ko kuwa kaga shugaban kasa yana magana? Amma yanda ka ganshi nan, kaga ai ba wai ka ganshi ne da kai da shi ba. Yawa, kaga hakan kam zai yiwu? Yanzu Allah muna nan a Gombe, in ka zo kace da yaro kace kai jiya na ga shugaban kasa yana magana, wanda bai san talabijin ba, da Allah ba zai kariya ta ka? Wanda bai san talabijin ba zai ce da Allah ka ji shi, ka ji Abuja ne je? Zai ce bai je ba, zai ce ka ji. To saboda haka wanda ya san akwai yanda za a yi ka ga shugaban kasa, ka ji maganansa, ka ga motsinsa da sauran wasu abubuwa, ba tare da kuma ka taba ba ko ka shafa ko kun gaisa ko wani abu, dala bai ba. To saboda haka in an ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa, to idan a duniyance ne wannan misali da nayi maka ina ka gane, to in wani lissafin ne shi kuma ubangijin yayi masa da ya gane da ya ga wannan fa, mun fahimci wannan? Yana yiwa ko ba zai yiwu ba? To wannan shine ake magana. To ina tsammanin su da suke wannan cece kucin lokacin babu talabijin ne da abun ya fi bayyana, da an fi gane kisa. To saboda haka la tudrikul absar, shi ubangiji yudrikul absara, shi kuma yana riskan ainihin idanu. To saboda haka kowane ido wato yana da range dinsa, shi kuma yana kallon gaba ne, shi ido na mutum yana kallon gaba ne. Basira kuma tana ganin fiye da haka, ido na kwaya shi yana kallo gaba, basira kuma ita daga zuciya ita kuma tana ganin abubuwa har na gefe. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka daidaita sahu a sallah, sai ya ce ku yi kaza, saboda shi yana ganin gabansa yanda yake ganin bayansa ko kuma yana ganin bayansa yanda yake ganin gabansa kaga kenan shi yana gwada maka da basiransa ne zai ga bayan ba wai da idansa ba domin idan mutun shi kullun yana focusin ne abin da yake gaba mun fahimci abin yanda yake yawa to saboda haka wannan shine la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar saboda haka kuma shi ubangiji wa huwa latif wato shine mai taushi yanda na gaya maka zaka ga shugaban kasa a screen ba tare da ka ganshi ba ba tare da kun gaisa ba amma ka ganshi ya tashi ya tsaya ya motsa yayi magana duk abin da za a yi kuma shi din ne babu makawa shi din ne saboda shi latif ne wato yana da taushi zai shiga screen naka yazo ya shiga screen na Arama ya shiga screen kai duk screen na Najeriya sai Buhari ya shiga kuma duk kuma kowa sai ya ce maka ai naga Buhari jiya in bai zama irin watannin mutanen mu na Arewa ba na fada ne sai ya ce wannan ya ga wata ya ce an ga wani mata nan wai da luru to shi kenan sai wani ya ce wai da wani malo to ganin watan na fada kenan yawa to saboda haka to shi ubangiji yana da tafshi mun fahimci tafshin wato irin na tafshi irin na yanda zai shiga ainihin yanda za a yi zoomin dinsa yanda zai shiga ainihin abubuwan wato software mun fahimci wannan shi yanda abu zai shiga software wani tasarrufi ya fito ba tare da ka shafa ba kuma kana gani kuma abun shi ne yawa to saboda haka shi ubangiji latifu ne yawa kuma khabiru ne shi yana da labarin komai lokacin da duk aka shigo da duk bayanai da aka yi da duk abin da aka faɗa ubangiji ya san wannan saboda haka shi wannan latifu din mai tafshi ne shi to saboda haka yana cikin kowane irin system ubangiji yana nan a cikin abin nan din yanda kake ganin za a shiga ainihin me na kira shi dazu software da wani ne da sauransu to ubangiji cikin rayuwar bayinsa duka yana ciki yanda kake ganin software ke aiki da sauransu to shi haka ubangiji yake a cikin lissafin halittunsa mun fahimci wannan to saboda haka akwai wani mutum wato a ƙauyen wanda Allah ya yi shi mai basiran gaske to shi fa ba wani malami bane haka Allah ya yi shi yana da basira mutum biyu muka yi a can yankin wani mai tsananin ji ne wani kuma mai tsananin basira ne shi ba mu sake samun irin su ba domin shi in kana son ka tambaye shi ko a cikin gigin bacci ka tambaye shi zai baka ansa kuma zai baka ansa daidai wato ana kiransa babu hala babu hala ake kiransa aka sami babu hala yana kwance yana bacci sai aka buge shi babu hala babu hala me yafi komai laushi yace damkar babu ya ci gaba da baccin sa to kaga shine wato lutfu din abu mai tamshi yana bacci fa aka zo aka buge shi babu hala babu hala ko uri diguki o witan buki wala shike nan ya ci gaba da baccin sa to ba wani binciken da zaka yi kuma ka sami ansa fiye da abin da ya baka nan akwai abin da ya fi damkar babu laushi to saboda haka wato lafafan nan to kaga Allah ne wato yake fahimtar da mutane yanda wato lubufin sa yake cikin halittun sa da fatan mun gane wannan abu to shi yasa wannan suna nasa na latifu din yake da tasarrufi da yawa hatta masu yin kudin jago da sunan Allah ya latifun nan da shi suke yi kana so in baka sirrin ko eh eh wai zai koma gefe ya zubo lai tabu kudi shi zai kudi to ba a baka irin wannan yawa da shi suke yi wannan latifu saboda ainihin mun faɗi yanda shi latifu din yake a jikin halittunsa ko yanda ainihin abubuwa suke shigan juna a sirrance kuma sirri mai zurfin gaske wato irin na Allah shine latifu din saboda haka ake cewa idan kana son Allah ya kawo maka sauki a cikin rayuwa to ka riƙe ya latifu sunan Allah ne wanda duk wani abu da kake ganin mai tsanani ne shi in dai mai tsanani ne shi to ka surka shi ka tura ya latifu sai ya tausasa abun yayi limits ya biyu yawa saboda haka yana da adadi da yawa mafi kankantan adadin ya latifu 129 sannan akwai 4870 sannan akwai 16641 sannan akwai 1,230,000 da ainihin 342 adadin ya latifu mafi girma amma duk wanda ya yi shi in dai maganar tsoron talauci kake to Ubangiji ya raba tsakaninka da shi saboda haka shi Ubangijin shi ya ce maka wa huwa latifu wato shi ne wanda ike da lutufi mai tafshin da ike shiga cikin kowane irin lissafi ya tausasa shi wato in wuya ne yayi wato ya karya ainihin maganan wuyan ya maida shi abu mai sauki in mai tauri ne ya maida shi ainihin mai taushi in abu kadan ne ya maida shi mai yawa duka da ya latifun nan wato haka ake yi shi eh ni da tuma ta take gaya min wai a ja ya latifu wai ya lahosha ya tahosha wai idan kana jan ya latifu ja tuma ta take gaya min idan kana jan ya latifu to wai in ka bi za ka tafi ma ka iba in ka dawo ma ka iba ina faduwa eh za ka tafi ma iba dawowa ma iba to ya latifu kenan to saboda haka wato mutum in mai neman Allah ya kawo masa lubufi a rayuwa to ka rike ya latifu eh wannan adadi na ya latifu yana da tasiri a rayuwa yana da tasiri a rayuwa matuƙa da gaske shi yasa Ubangiji shi mai shiga wato cikin kowane irin lissafi na bayinsa yanda al'amura suke tafiya a huwa latifu al-khabir to saboda haka wato
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ من ذا الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بصائر dama mun ce duk wannan abun da ake magana sai ana maka maganin cewa afala ta tafakkaruna ko afala ta tazakkaruna ko afala ya tadabbaruna alqur'ana da sauransu wato duk wani abu wanda sai an yi amfani da basira ake gano shi to tunda aka faro cikin wannan sura muke tafiya wato kad ja'akum basairu min rabbikum lallai hujjoji wato bayyanannu sun zo muku min rabbikum daga ubangijin saboda haka faman afsara kaga faman afsara yace maka fa ba faman basura ba fa a fahimci magana masu luga faman afsara fa aka ce maka fa ba fa faman basura ba fa wanda ya gane ko kuma ya gani da gani irin na zuciyarsa to shikenan fali nafsihi to yayi wannan ne don kansa faman amiya duk wanda kuma wato zuciyarsa ta makance shi bai gane ba to fa alaiha to akan kansa ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu dukansu wa ma ana alaikum bi hafiz ni fa ba an ajiye ni ne din zama manzo wato ina gudawa kowa sai yayi imani ba ko ga yanda za a yi wani sai yayi imani ba a'a ni ba ina kiyaye tafarkin yanda za ku yi ku sami imani ku ba illa iyaka kowa za a jawo hankalinsa a gaya masa yanda kadaitakar ubangiji take tare da bashi ayoyi bayyanannu da ainihin yayi amfani ya auna da basirarsa hankalinsa ya kawo tunaninsa a jikinsa ya dubi halittun da Allah ya yi gaba daya ya duba ya gani saboda haka in ka gane wannan to domin kanka in kuma duk bayanin da aka yi tunda muka faro ayoyi a surar nan haɗi zuwa nan har yanzu baka gane kadaitakar ubangiji ba da yanda sarrafa al'amura da yanda ya halicci abubuwa to faman amiya fa alaiha duk wanda ya makantar da zuciyarsa bai gane wannan ba to fa alaiha to akan kansa ne saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba ina ainihin tsayawa akan mutun cewa sai ya zama wato mumini ba saboda haka wato ni zan isar muku ne da sakonnin Allah kowa idan ubangiji ya bashi iko ya haskaka zuciyarsa yayi amfani da basirarsa ya zama mumini walillahi alhamdu wanda kuma ya taurare ya makantar da zuciyarsa to shikenan shi kuma makomar tana nan a gare shi saboda haka da mu da to ubangiji
mamansa da babansa addu'a
to tamadalla kada ayi ta karatun wani malami wani karatun malami an abin nan wai an kawo ayi masa abin nan to sai ayi abin nan sai a dauki wannan ma dukun wajen minti 20 ana wannan to ubangiji Allah ya rubuta lada to wannan hadiya da ake yi wa alqur'ani ko hidima wato shine fa abun yi yanzu watakila wa'annan qur'anai guda biyu wanda ya kawo su mayuwa tunda azumin ya shigo bai ba da sadakar da tafi wa'annan ba mayuwa to kaga ko ana bukatan fiye da haka gaskiyar magana ana bukatan fiye da haka wato shi abinda ka gabatar na Allah shine za a rubuta maka karka dubi abinda wani yayi dubi kai abinda kai saboda haka anan muna da wuraren sa Qur'anai a masallacin sama muna da wurin sa Qur'anai inda muna wasu garuruwa ne da kafin na an karama ni din an cike wajen sai dai misali tafan asitu kafin na an karama in dai wani ya ga shelf din an sa za a zuba littafai to wani zai zo ne ya cika wannan wurin kawai da littafai ya ce karma a faɗi kowaye ne yayi aikin wannan to amma nan din da yake alhamdulillahi yanzu ake koyan abun to kaga ba laifi mai kawo daya mai kawo biyu mai kawo uku ai ta tafiya insha Allah a hakan kuma za a kware da aikin Allah din to a ci gaba da yin haka a ci gaba da yin haka yanzu kaga wa'annan da aka kawo to shikenan har ranar da littafan nan suka diddige suka daina aiki mayuwa daga nan ne watakila za a kai da rubuta masalada amma matsawon suna nan a masallacin nan a karanta ko kar a karanta wannan lada za a rubuta masa dalla ina faduwa ka zo kawai ka kawo wani abu ka ajiye to shikenan bari in mana misali ko sai na ja aya ne ugo wato misali a zo a ce maka ana sai da shares na kamfani kaza shares kun san shares ko hannayen jari to shikenan kai sai ka zo ka sai hannun jari ko na 10,000 sai ka aje to kaga hannun jarin nan duk shekara idan guda 10 ne idan aka tantance me aka samu to shikenan sai ka ji an sake kara maka hannun jari 5 akan 10 nan wata shekara in ta zagayo an sami riba a kamfanin sai a ce an sake kara maka 5 ka sami 20 to haka za a dore yi kai ba ruwanka ka riga ka sai hannun jari magana ta kai mun fahimci wannan magana to saboda haka daidai yake da irin wannan musulmi ya kawo kayan da za a yi amfani da shi a addini to shikenan to matsawan yana nan kai kan ladan ka na nan ana karawa kullum saboda haka da haka wasu suke tara ainihin lada mai yawa suke samun darajoji masu yawa a gidan lahira zai zo ya jibga wannan littafai a wannan masallaci ya je wani masallaci ma can ya jibga da sauransu na taba ba ku wani labarin wani masallaci a Jadda ko na taba ba ku labarin wani masallaci a Jadda to banda ma irin littafan da sauransu to in ba ma Balarabe da sallada ba yanzu ka duba fa a haramin makka fa kana tsaye littafi dai na alqur'ani abinda yake a cikin haramin sai Allah kadai ya san yawan sa amma kana tsaye zaka ga wani ya ci kofika a cike ma ni ganin ido ne ba labari ba a cike fikab za a ci ko littafin alqur'ani a zo a sauke littafin da an dauke su din sai dai a kai su to a aje domin akwai dubban dubatan su saboda haka sai dai kawai idan suka taru to shikenan to akwai kuma wanda shi ma sarkin makka yake bayarwa sarkin makka a idan aka yi aikin haji za a zo duk duniyan nan inda aka zo aikin haji kowa sai an bashi kofin Qur'ani duk duniyan nan in miliyan nawa ne suka zo aikin haji kowa yana da kofin Al-Qur'ani yanzu ina da kofin da sarkin Makka ya bani irin wannan akalla ina da 3 na sani wasu kuma na babba da su ne da ina da su ma da yawa wanda da zaran ka zo karshe a immigration to shikenan za a ce maka wannan hadiya ce ta sarkin Makka wannan yazo shi ma hadiya ce ta sarkin Makka kowa sai an bashi to yanzu kaga shi sarkin Makka yazo ya in mutane miliyan 2 sun zo aikin haji ya ba da sadakan Qur'ane miliyan 2 yanzu kai kuma ka zo ka zauna anan kai ko ɗaya ma baka bayar ba da Allah aljanna ku ɗaya ce to shine zaka bambanta saboda haka mutane su dauki wannan aiki wa addini din nan babban al'amari ne kuma kowa in yayi wa kansa yayi saboda haka abinda kai kuma shine mala'iku suke rubuta to ubangiji Allah ya saka wa alkhairi duk wanda Allah ya bashi iko yin wani abu domin daukaka kalmar Allah Allah ubangiji ya saka wa kowa da gidan aljanna.
Amin.
Ayman addu'a.
Amin.